يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba 16 Lawson Shopping Complex Daura da Randa Bawon Nawunti Kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yahaya Bang na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon suratul Baqara a cikin darasi guda 25. Malam bismillah.
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبى فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم عاصرون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka kayima admiral murtala in ya kusa kaiya da alheri Ya Allah kayima ya ko albarka Allah shi saka masa da alkhairi Allah shi yawaita mana irin sa a wannan kasan. Na yi masa addu'a domin aikin da ya yi na ginin wannan masallaci da muke ciki a yanzu. Muna da irin su masu yawa waɗanda suke da wadata, amma ba su iya yin haka ba. Muna roƙon Allah, ya Ubangiji, don girman zatinka, ka sa Murtala Inyako ya gama da duniya lafiya. Duk mutumin da ya yi abin ƙwarai wajibi ne ku yaba masa. Mutumin da ya gina masallaci kamar wannan gaskiya ya yi abin ayaba. Shi kaɗai mu babu tallahin kowa. Gabanin hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san annabi shekara 13 ya yi a garin Makka daga farkon wa'azinsa zuwa hijira to sallah kashi biyu kawai ake yi daga sallah ta safiya sai kuma sallah ta yamma tsawon shekara 13 din nan salloli biyu ne kawai farillai a lokacin da manzon Allah yake garin Makka raka'a biyu da safe sai kuma raka'a biyu da yamma ka duba sahihul bukhari hadisin na Aisha wurare uku Kaduba sahih Muslim hadisi na 6000 hadisi na 685 da tamamul minna shafi na 316 ko kuma littafin sahihul mishkat hadisi na 348 da fiqh sira shafi na 219 har ma cikin irwa'ul galil hadisi ne wanda ya tabbata babu shakka gaskiya ne tsawon shekara 13 da manzon Allah yayi a garin Makka sallah biyu kawai ake daga sallar safiya sai kuma sallah ta yamma to ana nan cikin shekara ta 11 Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi mi'raji. Ka duba sahihu sira, shafi na 234. A cikin shekara ta 11 manzon Allah ya je saman 7 ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda a wannan ganawar ne Allah madaukaki ya farlanta sallolin nan guda 5. Sallan asuba da azahar da la'asar da magariba da isha. Sai a shekara ta 11 aka farlanta sallolin nan guda biyar. Gabanin wannan lokaci sallah biyu ne kawai farillai ga musulmai. Sallah raka'a biyu da safe da kuma raka'a biyu da yamma. Bayan Allah ya ba mu annabi salloli guda biyar, sai ya ce wa manzon Allah, fa kullu hasanatin bi ashri amsalha, kowace sallah ɗaya aka yi tana samun lada goma. Fa hiya khamsuna fi ummil kitabi, Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, asali a cikin lauhil mahfuz sallah 50 na rubuta wa al'umar ka za su yi a kullum. Asali a cikin lauhil mahfuz salloli da Allah ya wajabta ma al'umma annabi Muhammad guda 50 ne. Amma sai Allah ya ce wa manzon Allah, wa hiya khamsun alayka, yanzu na mai da su guda biyar kawai a gare ka. Daga 50 an dawo da su biyar. Manzon Allah ya sauko sama ta 7, domin gurin da ya gana da Allah a can gaba da Sidratul Muntaha ne, wani waje ne wanda wata halitta ba ta da ikon isa wannan waje in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shi kadai ya samu daman wuce wannan haddi. Fa annabawa wannan duka suna nan a sama, wani yana sama ta daya, wani sama ta biyu, wani ta uku. Shi annabi Musa yana sama ta 7. Bayan annabi ya karbi salloli guda biyar ya sauko a saman 7, sai ya hadu da annabi Musa. Ya tambaye shi, salloli nawa aka bawa al'umar ka? Yace guda biyar. Ke a'a, ka sake komawa ka roki Allah ya rage su, domin al'umar ka ba za su iya ba. Qad wallahi rawattu bani isra'ila ala adna min zalika fatarakuhu, nayi ta kokari ga banu isra'ila ni sallar da ta kasa guda biyar ba su iya rikewa ba, don haka ina jin tsoron kai ma al'umar ka ba za su iya rike sallah biyar a rana ba. Irji' ila rabbika falyukhaffif anka aidan, ka sake komawa ga ubangijin ka ya rage ma. Asali sallah 50 ne aka bawa manzon Allah. Ya sauko sama ta 7, ya samu annabi Musa. Annabi Musa ya ce, ka koma ka roke shi ya rage, 50 yayi yawa. Ya koma a rage biyar ya dawo, annabi Musa ya ce koma dai, ya koma a rage biyar ya dawo, ya sake umurtansa ya koma. Sai da ya koma wajen Allah sau tara, biyar sau tara 45 aka zabge ko? Wannan karo da ya taho ya ce masa an bani sallah biyar, ya ce ka ina banu Isra'ila, ni ne annabinsu, sallolin da na zo musu da su ya gaza biyar din, amma ba su iya ba. Don haka kai ma ina tsoron al'ummar ka ba za ta iya ba, ka koma ka roki Allah ya sake ragewa. Sai manzon Allah ya ce wa annabi Musa, ya Musa, kad wallahi istahayaitu min rabbi mimma ikhtalaftu ilayhi, ina jin kunyar ubangijina yawan komawa da nake gunsa, sau tara fa naje abinda kunya bazan iya komawa ba. Sai annabi Musa ya ce masa, to fahbit bismillah, tunda baka iya komawa saboda kana jin kunya, to sai ka sauko duniya amma ka ce bismillah da sunan Allah, domin Allah ya taimaka maka al'umma ka ta iya rike waɗannan salloli guda biyar. Duba sahihu al-Bukhari hadisi na 3570, hadisi na 7517, littafin Muslim hadisi na 262. To annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya farka, domin Isra'i da Mi'raji manzon Allah ya yi su ne tsakanin bacci da farkawa, tsakanin kiftawar ido manzon Allah ya je saman 7 ya dawo, al'amari ne na Ubangiji. Mu barwa Allah abinsa, babu abin da ya gagari Allah. Abin lura a nan shi ne, kafin manzon Allah ya tafi Isra'i din nan babu salloli guda biyar din nan fa da muke yi, babu azhar, babu al'asr, babu maghrib, babu isha, babu asubahi, sallah biyu ce kadai ake, sallar safe sai kuma sallar yamma, raka'a biyu da safe, raka'a biyu da yamma. Don haka hatta sallar juma'a kafin manzon Allah ya taho Madina ba a yinta, sallar idi ba a yinta, sallar roƙon ruwa ba a yinta, sallan husufi ba a yinta. Sallan nan guda biyu kacal musulmai ke yi tsawon shekara 13 da manzon Allah ya yi a Makka, don haka babu kiran sallah. Ka duba Fathul Bari mujallal na biyu shafi na 78 ya kawo bayanin cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga ganawar da yayi da Allah tabaraka wa ta'ala, an da ya bashi salloli guda biyar. Yaya sallolin suke annabi bai sani ba, yaushe za a yi sallolin annabi bai sani ba. Manzon Allah ya sauko yana jira, mala'ika bai zo masa ba sai bayan ya yi hijira ya koma Madina. Lokacin da ya koma Madina a shekara ta biyu, a wannan shekaran mala'ika Jibrilu ya taho gare shi, ya zo ya ce masa to sallolin nan guda biyar da Allah ya baka ga yadda za a yi su kuma ga lokutansu. Ya limanci manzon Allah lokacin sallar asubahi a farkon lokacinta, ya limance shi ƙarshen lokacinta, haka azhar, haka la'asar, haka maghrib, haka isha'i. Daga lokacin manzon Allah ya san lokutan salloli biyar din nan da kuma yawan raka'o'insu da kuma siffar ma yadda ake kowace sallah. Kun ga kenan an samu shekara 15 a tarihin musulunci ba a kiran sallah, sallar kadai ake kawai. To Mu'azu dan Jabal, Allah shi kara masa yarda, sahabin manzon Allah, yace kiran sallah din nan ya samu hali kamar kashi uku. Babu ko shakka bayan hijira ne aka shar'anta kiran sallah, gabanin hijira ba a kiran sallah. Akwai wasu malamai da ke cewa lokacin manzon Allah yana Makka, Bilal yana da wani kurtu ko wani tulu, sai ya sa baki yana kuku idan lokacin sallah yayi. Wannan ƙarya ne, ba a taba kiran sallah ba gabanin hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'azu dan Jabal yace kiran sallah ya samu hali kashi uku. Ka duba musnad na Imam Ahmad mujalladi na 5 shafi na 246, ga littafin Abu Dawud hadisi na 82, As-Samarul Mustatab mujallad na farko shafi na 113. Hali na farko da kiran sallah ya samu kansa, yanzu da shike mala'ika ya taho ga annabi ya koya masa siffan salloli da kuma lokutan sallolin. To ya za a yi a kira mutane su zo a yi sallolin nan? Wannan abu sai ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya kira sahabbansa ya ce musu, ya za mu yi mu riƙa kiran juna idan lokacin sallar asuba ya yi, da lokacin sallar azuhur, da la'asar, da magariba, da isha'i? Sayyidina Umar ya ce shi a shawararsa abinda ya kamata a yi idan lokacin sallah ya yi shi ne kowa ya ga ɗan uwansa musulmi ya gaya masa kawai lokaci ya yi mu tafi masallaci. Manzon Allah ya ce to wannan shawara tana da kyau. Mu'azu dan ce wannan ita ce siffa ta farko ta kiran sallah a tarihin musulunci bisa shawaran Sayyiduna Umar. Idan lokacin sallah ya yi, musulmi in ya haɗu da ɗan uwansa sai ya ce zo mu tafi, lokaci ya yi mu je mu yi sallah. To wannan bai gamsar ba, don haka aka samu hali na biyu. Manzon Allah ya sake kiran mitin, sahabbai suka haɗu. Bayan sun haɗu, ka duba littafin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar yake ba da labarin yadda abin ya auku, yace kanal muslimuna hina qadimul madinata, lokacin da musulmai suka iso Madina sun kasance yajtami'una, suna haɗuwa فيتحينون الصلوات سيسرق كرداد اللوكو تنصلى مسلمي ذا سحطو سيسرق شاورا أنيا كان أغني اللوكو تيياي جئي اللوكو تيياي متهم صلى الله تي شاورا عبد الله دم عمر يتي وليس ينادي بها أحد باب ونمي كيران صلى فتكلموا يوما في ذلك وترانا أبن سيدا ميسوسك تيكاي murika haduwa muna kirda da lokacin sallar nan wannan bai yi ba ya kamata a samu wata siffa da za a rika kiran mutane su zo sallah fa qala ba'dhum ittakhizuna qusan mithla naqusin nasara wasu suka ce to mu muna ganin abin da yake kyau shine mu dauki kararrawa irin yanda kirista suke dauka suna bugawa in lokacin ibadar su tayi yayi shawaran wasu kenan وقال بعضهم وسوسك شيء قرن مثل قرن اليهود من يمكه منا كما رد يهودا وسوسك ذكره ملك بوس كفننا إذا لوك تيائي ننتا كأمر يكت هندرن سويت أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة عشان بكما تأتي متن زاك طورا يرك كير متعني سوزو صلى بإلوك تيائي كأجبتون كريستا كأجبتون يهودو قال رسول الله منزل الله ننتك سيئتي يا بلال قم فنادي بالصلاة يا بلال كميكي كجيك كرا صلى وانا اتتي صفة تبيوت كرا صلى انك دوب المجموع نا امام النووي مجلل نا اكشافي نسبة اند شدا امام النووي يتي هذا النداء وانا كرا دا اكيه دعاء الى الصلاة انا كرا متانين زواق صلى غير الأذان باب كرا صلى دم باب الأذان دكسني يزو كان قبل شرع الأذان وانا كرا صلى كافين أشرع أنت الأذان عبين دا بلاليكي فتا إذا لوك تيائي سيبي انقوى انقوى ينتوى الصلاة الصلاة كرا دا يكي يكينا أتهو صلى إن يتي الصلاة كي كاجي ka sani abin da ake nufi lokacin sallah yayi maza tafi masallaci wanda Mu'az dan Jabal yace hatta naqasu aw kadu yanqusuna summa kusa su yi amfani da kararrawa din nan su buga Mu'az dan Jabal yace akwai wasu daga cikin sahabbai da suka yi amfani da katako sai su dauki katako biyu daya dogo daya kagajere suna bugawa ta kaji kwas 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 ka san lokacin sallah yayi da aka zo wannan taro manzon Allah ya ce a'a Bilal ka tashi ka kira mutane idan lokaci yayi ka duba iktida'u siratul mustaqim mujallal na farko shafi na 356 shine ibnu taymiya amfani da wannan hadisi yace ku duba ku gani an kawo shawaran ayi amfani da kararrawa kamar yadda kirista suke yi manzon Allah ya yi an kawo shawaran ayi amfani da kaho kamar yadda yahudu suke yi manzon Allah yake yace ma'a annal buka asluhu ma'khudun min musa an musa yadribu bil buki fi ahdihi wato zamanin annabi Musa kahon nan yana da asali kwarai ba bid'a bace su yahudawa a zamanin annabi Musa idan manzon Allah zai kira su idan annabi Musa zai kira su wani taro ko ibada yana amfani da kaho ya hura babu shakka wannan ya tabbata amma duk da haka manzon Allah ya ki saboda koyi ne da wani salo na addinin banu Isra'ila yace wa amman nasara na'am su yahudawa kaho ya samu asali wajen annabi Musa amma nasara da suke buga kararrawa fa mubtadi'a wannan bid'a ce inji ibnu taymiya yace da zaka tambaye su annabi Isa ya taɓa buga kararrawa za su ce bai taɓa ba saboda babu gurin a littafi to ku kwatanta da makarantunmu a yanzu ku kwatanta da makarantunmu primary makarantunmu nursery makarantunmu secondary ana amfani da kararrawa ko ba a yi wannan tasiri ne na missionaries asali waɗanda suka kawo makarantu ƙasar nan missionary ne saboda haka ake amfani da kararrawa makarantun akwai makarantu da yawa ma waɗanda a cikin coci-coci aka yi ta yin su daga nan ya samu asali to ba cewa muke buga shi a makaranta din bai dace ba, amma yana da kyau ka lura abu ne wanda yake bai samu asali daga tarihin musulunci ba, ya samu asali ne ga addinin Christianity. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam a bayanin Ibn Taymiya yace bai yarda musulmai su yi amfani da kaho wajen kiran mutane zuwa sallah ba domin koyi da yahudu, bai yarda a yi amfani da kararrawa ba domin me yayi kama da addinin Nasara. Shi kuma manzon Allah rayuwarsa kullun kokari yake ya saba ma yahudu da kuma Nasara. Shin tilas ne sai an yi amfani da kararrawa a makarantu? Wannan tambaya tana da muhimmanci. Ya zama tilas sai an yi amfani da shi? Idan ya zama tilas, to ya zama larura sai a yi amfani da shi, bai zama haramun. Don maslaha tana hukunta abu. Shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan hani bai zo masa ba game da wata siffa ta ahlul kitabi, bai rabuwa da wannan siffa, sai idan aya ta zo masa ko umarni ya zo mar daga gun Allah ya bar wannan abun domin ahlul kitabi suna amfani da shi. Yana da kyau mu yi kyakkyawan fahimta kan wannan bayani. Ba haramta amfani da kararrawa muka yi cikin makarantu ba, amma mun danganta shi domin tarihi na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi a zamanin annabi Muhammad an kawo shawara a yi amfani da kaho manzon Allah ya ki, don kuwa siffa ce ta yahudu. Aka ce a yi amfani da kararrawa manzon Allah ya ki domin siffa ce ta Nasara. Waɗannan al-maghbubu alaihim, waɗancan abballun. Shi ko manzon Allah tafarkinsa ya saba mana su. To hali na uku da kiran sallah ya samu kansa, hadisinsa ya taho cikin sahih sunan Abi Dawud hadisi na 469, ga Musnad da kuma littafin Imam Tirmizi hadisi na 189. Ibn Khuzaima ya kawo hadisin cikin sahihinsa. Lamma kasuran nasu, mutane suka yi ta yawa, mutanen Makka na ta dawowa Madina, a Madinan ma ana ta musulunta, abin sai ya damu manzon Allah, yaya za mu yi ne a riƙa sanar da mutane a samu wata siffa guda keɓaɓɓiya yadda za a riƙa kiran mutane zuwa ga sallah in lokaci yayi? Zakaru an ya'lamu waqta salati bi shay'in yajma'uhum biha, sahabbai suka ce kai akwai buƙatar dai mu samu wata siffa ta kiran juna zuwa ga sallah. Wannan kira da Bilal yake yi, as-sala as-sala, bai gamsar ba. Faqalu law ittakhadhna naqusan, suka sake zuwa gaban manzon Allah, aka sake zama, shawara ta koma kamar dadi. Wasu suka ce mu fa a ganin mu dole sai mun koma ga kararrawan nan irin na kirista ya Rasulullah, domin kararrawa ƙara gare ana buga shi duk unguwa za a ji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika lin nasara, sai manzon Allah ya ce ab ai kararrawa na kirista ne. Faqalu, sahabbai suka ce to bukan ya Rasulullah, mu yi amfani da kaho yana da kara. Manzon Allah ya ce zalika lil yahudi, to wannan kuma ai na yahudu ne, wancan na kirista ne, wannan na yahudu ne, in mun bi su mun yi koyi da su. Shi ko Allah ya hana mu? Kalu, wasu suka ce laura fa'ana naran, to mu daga wuta mana, samu wani tsauni. Idan azhar yayi a kunna wuta, idan la'asar tayi a kunna wuta, in kana cikin gari ka hangi hayaki ya tashi ya turnike sama, to ka san lokacin sallah yayi. Ya wannan kuma kaman za a yi yaki. Zalika lil majusi, wannan ai arna suke yi, arna su suke amfani da wuta wajen ibadarsu. Wasu suka ce to mu daga tuta, to ai akwai makako, ya zai yi ga tuta. Faftaraku, abin duk sai ya dame su. Haka dai aka tashi wannan mitin din, babu wata shawara ta kamaimiya guda da aka tsayar, an tafi. Fara'a Abdullahi bin Zaid bin Abd Rabbihi al-Ansari, akwai wani sahabin manzon Allah da ake kiransa Abdullahi bin Zaid, mutumin Madina, babban sahabi, don duka yakin da manzon Allah ya halarta shi ma ya je. Ranan sai ya yi mafarki, faja'a ila nabi da asubahi sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallar asuba fa kale yace ya rasulullah tafa bi wa ana na'imun rajulun jiya ina kwance nayi mafarkin wani mutum ina kwance nayi mafarkin wani mutum yahmilu naqusan fi yadihi yazo wuce ni a hannunsa akwai kararrawa a cikin mafarkin fa qultu da na ganshi da kararrawa a mafarkin sai na tambaye shi nace masa ya abdullah atabi'un naqusa shin zaka sayar min da kararrawan nan domin naga tana da kyau kala sai mutumin yace masa wa ma tasna'u bihi me zaka yi da kararrawa qultu sai nace nad'u bihi ila salati zamu rika kiran mutane ne zuwa sallah idan lokacin sallah yayi sai mu buga kala sai mutumin yace afala adulluka ala ma huwa khairun min zalika kana so in nuna maka abin da yafi buga kararrawa domin sanar da juna lokacin sallah qultu bala sai nace masa ina so fa kala sai yace masa taqulu kadika ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi tarbi'it takbir ya fadi kabbaran sau hudu bi ghairi tarji'in أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شوانا يا همك بوغا كراروا idan kun taho za ku yi sallah kafin ayi sallan ga yadda za ku yi iqama Allahu akbar Allahu akbar ya gaya masa furada daddaya ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salah hayya ala al-falah qad qamatis salah qad qamatis salah ya maimaita wannan kalma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wannan abin ya ba mu Abdullahi bin Zaid sha'awa don haka ya rike wannan mafarkin gam kullamma asbahtu yace da gari ya waye ataitu rasulullah sai nazo ga manzon Allah ya rasulullah ka ji fa mafarkin da nayi jiya manzon Allah sai yace inna hala ru'ya haqqin insha Allah wannan mafarki ne na gaskiya in Allah ya so kun ga ashe akwai mafarkan gaskiya a cikin irwa'ul galil mujallad na farko shafi na 265 da littafin ibnu majah hadithun hasanun nan take fa qala annabiyyu sai manzon Allah yace fa qum ma'a bilal to ka tashi tare da bilal ina bilal ka bishi fa alqi alayhi ma ra'aita falyu'azzin bihi ka je ka koya masa ya rika kiran sallah da wannan mun samu maslaha yanzu mun samu mafita daga damuwar mu wanda an dauki sama da wata ana muhawara ya za a yi a kira mutane zuwa ga sallah kuma duk sa'ilin da aka zo mikin sai an kawo shawaran yadda yahudu ke yi da yanda nasara ke yi manzon Allah ya ce bai yadda ba yana gaya masa yace to ina bilal tashi ka je abdullahi ibn zaid ya koya maka abin da ya gani ka rika yin amfani da shi wajen kiran mutane zuwa ga sallah sai ya ce ma Abdullahi ibn Zaid abinda yasa nace Bilal yayi kira sallah ba kai ba fa innahu anda sautun minka saboda yafika kaurin murya yafika karfin murya yafika murya tunda yafika murya ya kamata ya zama shine mai kiran sallah kuma gashi da can annabi ya umurce shi ya rika bin unguwa unguwa yana kiran mutane zuwa ga sallah yana gaya musu as-salah as-salah tunda da can annabi ya taba umurtan sa yanzu kuma an samu maslaha to Bilal din ya kamata ya ci gaba da wannan aiki maimakon a ce to kai ka dakata ga wani yayi kikkiawo mafarki shi zai rinka wannan kiran sallah din cikin littafin Abu Dawud hadisi na 498 aka ce laula annahu kana yawma idhin maridan a ranan Abdullahi ibn Zaid bashi da lafiya ka san mara lafiya kuma bashi da murya to da a ce lafiyarsa kalau la ja'alahu rasulullahi mu'azzinan da manzon Allah ya sanya shi shine ladan din saboda rashin lafiyarsa ne sai manzon Allah ya ce ka bari Bilal ya rika kiran sallah ka je ka koya masa don haka ko sau daya bai taba kiran sallan ba shi dai yayi mafarkin yazo ya gaya wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce to ka koya ma Bilal shi ya rika kiran sallah ka samu Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 64 hadisi ingantacce lokacin da Abdullah ibn Zaid ya faɗi wannan magana gabar manzon Allah qala Umar sai Umar ya ce ra'aituhu qabla zalika ai na ga wannan mafarkin tun kwana 20 da suka wuce ya Rasulullah manzon Allah ya ce ma manaka an tukhbirana tun kwana 20 da suka wuce kaga wannan mafarki wallahi na gani ya Rasulullah me ya hana ka gaya mana tuntuni kaga irin tsimuwar da muka shiga muna neman maslaha game da wannan matsala da muka shiga kala sai yace sabaka ne Abdullahi Allah dai ya riga ya hukunta Abdullahi ibn Zaid shi zai riga ni zuwa gabanka fastahiyaitu kisa ma na ji kunya to abinda za ku lura da farko Allah yana iya aiko sako ga Annabi Muhammad ta hanyar wani daga cikin sahabbansa ba ta wahayi kai tsaye gare shi ba kuma ba ta turo masa mala'ika ba wani daga cikin sahabbansa sai yayi mafarki Allah ya turo wahayi ta hanyar wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sako ne zuwa ga Annabi rahama shi manzon Allah kaga wannan sako ne Allah ya turo ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya turo mala'ika ya taho a siffar mutum a mafarki ya zo ga Abdullah ibn Zaid maimakon Allah ya turo wannan mala'ikan ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai Allah ya turo shi ga Abdullah ibn Zaid saboda ya zama dadin daraja ga wannan sahabi na manzon Allah to amrabiyu wannan yana gwada muku tsananin kin koyi da ahlul kitabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah yana da tsananin kin yayi koyi da wani abu da ya shafi addini ko rayuwar ahlul kitabi wannan shine abu na farko da nake so in ba ku misali akai kun ga mahalli na ƙarshen Fatiha mahalli ne wanda yake buƙatan bayani mai yawa ta yiwu ta irin wannan bayani zaka fi fahimtar abinda Allah madaukaki yake nufi don haka dole ka gane Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ya saba ma ahlul kitabi ta sashin addinin su da kuma sashin al'adun su da sashin dabi'un su duk wani abu da ya zama siffa ce ta ahlul kitabi to manzon Allah kokari yake saba mata domin me sai an saba ma ahlul kitabi ake bin tafarki na Allah tabaraka wa ta'ala as-siratul mustaqim wannan shine hadisi na farko akwai hadisai kamar guda 18 waɗanda kadan ne cikin masu yawa da na ciciro waɗanda za su yi muku bayani ko su kwatanta muku surar yanda manzon Allah ya zauna da sahabbansa yanda yayi kokarin ya karantar da sahabbansa cewa baya yiwuwa a bi tafarkin manzon Allah dole sai an saba ma tafarkin Yahudu da na Nasara misali na biyu ka duba sahihul Bukhari hadisi na 3458 hadisin na Aisha da littafin Muslim hadisi na 545 hadisin Abu Huraira wata rana nana Aisha ta ga wani mutum yana sallah sai ya saka hannayensa amara yayi akimbo sai ta ce masa la taf'al hakaza fa innal yahudu taf'aluhu kar ka rika sallah kana kama maran ka dalilin sa domin yahudawa suna ire shi a riwaya ta Abu Huraira yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana in mutun yana sallah ya kama mararsa dalilin hanawan saboda kawai Yahudawa suna yin haka a ibadansu. Hadisi na uku yana cikin littafin Abu Dawud, hadisi na 994, hadisin Abdullahi dan Umar. Ra'a rajulan yattaki'u ala yadihi al-yusra, wata rana manzon Allah ya ga wani mutum yana sallah, da ya zo ya zauna a sallan sai ya jingina hannunsa na hagu. Da yawa akwai waɗanda in suna sallah sai su dogara da hannunsu na hagu lokacin da suka zauna. Abinda ake so musulmi yayi idan ya zauna, ya dauki hannayensa ya dora akan cinyoyinsa. Wannan ita ce sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka dauki tafukan hannayenka ka dora akan cinyoyinka, sannan ka bubbude tsakanin yatsunka, ba a son ka hada tsakanin yatsunka, kuma ka mimmikar da su, ka shimfida su akan cinyoyinka ko kuma akan gwiwoyinka. To shi wannan mutumin sai ya dogara da hannunsa na hagu, bai dora hannun akan cinyarsa ba. Fa qala, sai manzon Allah ya ce masa, la tajlis hakaza, karka rika irin wannan zaman, kada ka rika irin wannan zaman, in ka zauna ka jingina a hannunka na hagu, tilka salatul magbubi alayhi, wannan ita ce siffar sallar waɗanda Allah ya yi fushi da su, su ne Yahudawa. Da yawa malamai ma suna ɗaukan irin wannan siffar zama a kan cewa babu kyau, ba ma ko cikin sallah ba, zama haka kurum ka jingina a hannunka na hagu bai kamata ba. Me yasa? Saboda manzon Allah ya ce siffar zama ce ta Yahudu, kuma ana son musulmi ya saba ma Yahudu a kowace siffa ta rayuwarsa. Hadisi na hudu yana cikin littafin Muslim, hadisi na 302, hadisin Anas bin Malik. Anas ya ce, innal yahuda kanu idha habatil mar'atu minhum, su Yahudawa idan mace tana al'ada a cikinsu, lam yu'akiluha, ba su cin abincinta, ko ta dafa abinci ba za su ci ba, ba su zama da ita su ci abinci, kuma ko ta dafa ba su ci. Wa lam yujami'uha fil buyuti, ba za su yi mu'amala da ita ma a cikin gidan ba, sai su kaurace mata. Fasa'ala ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wata rana sahabban annabi sai suka zo suka ce, ya rasulullah, ga fa abin da Yahudawa ke yi, ka san garin Madina akwai Yahudawa, ga musulmai ga Yahudu. Yahudawa ba su cin abincin mai al'ada da suke cikin haila, ba sa kuma mu'amala da ita a cikin gida. Suka tambayi manzon Allah, shin mu ma mu yi haka? Sai Allah ya saukar da aya, wa yas'alunaka 'anil hammahid kul huwa adha.
Wa yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adha fa'tazilun nisaa'a fil mahid. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
Allah madaukaki sai ya saukar da ayan nan da take cikin suratul Baqara, wa yas'alunaka 'anil mahidi, yanzu sahabbai suna tambayan ka game da haila, kul huwa azan, ka gaya musu haila kazanta ce, haila kazanta ce. Fa tazilun nisaa fil mahidi, idan mata suna al'ada to ku kaurace musu, idan mata suna al'ada ku kaurace musu. Wace irin kauracewa? Kaurace musu ta wajen tarawa da su, kwanciya da su. Hatta ya tahurna, ko fa iza ta taharna fa atuhunna min haisu amarakumullah, har sai sun yi tsarki. Amma lokacin da suka yi tsarki, to ku tara da mata su inda Allah ya umurce ku. Allah ya ce, inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina, Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu kyautata tsarki. Fa qala rasulullahi, da ayan nan ta sauka, sai manzon Allah ya ce masahabbansa, isna'u kulla shay'in illa nikah, ku yi komai in banda jima'i da matanku, dan dai suna haila, abinda Allah ya haramta shi ne tarawa da su kadai, ma in sun dafa abinci ku ci, mu'amala da su ba a hana ba. Nan da nan munafikai sai suka dau wannan labari suka kai unguwar Yahudawa. Ayoyo, Allah ya saukar da aya ga Muhammadu, da saukar masa aya su yanzu musulmai an halatta musu su yi mu'amala da mata, an halatta musu su ci abincin mata koda suna cikin al'ada. Fa kalu suka ce god ma yuridu hadha ar-rajulu an yad'a min amrina shay'an illa khalafana fihi, wannan mutumin da yazo garin nan wato shi bai sanya bar wani al'amarin mu sai ya saba mana komai muka yi, in mun yi dama yayi hagu, in mun yi hagu yayi dama. Yahudawan fa da suka yi zamani da manzon Allah kenan abinda suka faɗa, ma yuridu hadha ar-rajulu an yad'a min amrina shay'an illa khalafana fi, in dai al'amarin mu ne to Muhammadu baya kyale komai sai ya saba mana. Da sahabbai Usaid bin Hadir, Ubad bin Bashar suka ji labarin nan, wasu manyan sahabbai ne cikin mutanen Madina, manyan sahabban Annabi Muhammad. Faqala, sai suka zo wajen Annabi suka ce ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kaza wa kaza, kaji abin da Yahudawa suka faɗa, sun ce fa wai duk al'amarin su baka san barin komai sai ka saba musu, komai suke yi sai ka saba musu, baka yi irin nasu. To tunda haka ne, tunda mun fahimci saba ma Yahudawa kake son yi, inji waɗannan sahabban saboda ƙarfin imani, su Yahudu ba su jima'i da mace mai al'ada, sannan ba su cin abincinta, to tunda abin ana so a saba ma Yahudawa ne, afala nu jami'uhunna, to mu yanzu a bamu dama mana mu rika tarawa da matanmu ma in suna cikin al'ada, tunda Yahudu ba sa yi mu kuma mu yi, saboda ƙarfin imani sun fahimci Annabi na saba ma al'adan Yahudu, saboda haka su suna son a yi mai gaba ɗaya ma. Yanzu Allah ya saukar da aya ya ce idan mata na al'ada kar ku tara da su, kar ku kwanta da su, shine kadai, amma za ku ci abincinsu, za ku yi mu'amala da su. Shine suka ce to tunda abin da ake so shine a saba ma Yahudu, Yahudu ba su tarawa da iyali, mu a bamu dama mu rika tarawa da su cikin al'ada. Faɗin wannan magana ke da wuya. Anas bin Malik ya ce fata gayyara wajhu rasulillah, sai fuskar manzon Allah ta canza, hatta zananna an qad wajada alaihima, har duk sahabban da ke zaune a gurin suke yi zaton cewa ko Annabi yayi fushi ne da sahabbai biyu din nan, fuskar manzon Allah sai ta canza ta daure da gani ka san manzon Allah ya fushi. Manzon Allah bai sake magana ba, sai suka tafi. Fastaqbalahuma hadiyatu min labani innahu lam yajid alaihima, da yayi haka sai muka gane ashe bai fushi da su ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tanka musu ba domin abinda suka yi ya zama kuskure. Allah ya saukar da aya fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah fa'tazilu an-nisaa'a fil mahid, ku kaurace wa matanku in suna al'ada, lokacin da suke cikin jini na al'ada kar ku yi jima'i da su, kar ku tara da su, amma da zaran sun yi tsarki za ku yi amfani da su. Su waɗannan sahabbai fahimtar su ana son a saba ma Yahudu ne kawai, sai suka ce a to mu a bamu dama mu tara da matan kawai tunda su Yahudu ba su yi. Wannan magana ta saba ma ayan da Allah ya saukar, don haka yasa manzon Allah ya fushi, ransa ya baci. Ku lura da kyau, hatta Yahudawan da ke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimta manzon Allah baya kaunan wani abu daga tafarkinsu. To amma malamai suna cewa annasara la yanji suna shay'an, wannan fa Yahudawa ne, su ne ba su tarawa da mata cikin al'ada, banda nasara ba su ganin najasa ne. Kirista ba ruwansa, tana al'ada ba ta al'ada, inda yana da bukata zai tara da ita, wannan dabi'a ce ta Yahudu. To Allah ya haramta ya sanya musulmai tsakanin siffa biyu din nan, ba a ce ku yi mu'amala da su gaba ɗaya ba, sannan ba a ce kar ku yi mu'amala da su ba, ku yi mu'amala da su, abinda aka hana muku kawai shine tarawa da su, ba kamar Yahudu ba. Su Yahudu sun kaurace wa matan ne gaba ɗaya, su kuma Nasara suna mu'amala da matan gaba ɗaya, sai Allah ya saukar da wata siffa tsakanin biyu din, ita ce siratul mustaqim, ba ta tafarkin Yahudu ba ta tafarkin Nasara, ta fannin ma fa al'adan mata kenan. Hadisi na biyar, ka duba musnad na Imam Ahmad mujallad na 4 shafi na 225 da Fathul Bari mujallad na 4 shafi na 202, hadisi ingantacce. Laila wata mata ce daga cikin mata da suka yi zamani da manzon Allah, matar wani mutum ana kiran shi Bashir bin al-Khasasiya. Tace aradtu an asuma yawmayn muwasala, nayi nufin zan yi azumin kwana biyu a hade. In ta dauki azumi yau Alhamis ba za ta sha ba sai kuma ranar Asabar. Da mijinta ya dawo gida sai ta gaya masa, tace ga abinda nake so, ni yanzu azumin da zan rika yi kwana biyu ne ba ɗaya ba, saboda in dada kusantar Allah. Sai mijin yace karki. Wa qala mijinta Bashir bin al-Qasas ya yace mata, inna rasulullahi nahani an zalika, ni ma nayi sha'awan haka. Na tambayi manzon Allah nace, ya rasulullah, shin ina da dama in hada azumin kwana biyu a jere in yi su? Wa qala, sai manzon Allah yace, inna ma yaf'alu zalika an-nasara, ai kirista su suke haka. Tunda kirista nayi ba daidai bane kai. Su mu kama amarakumullah, wa atimmu sawma kama amarakumullah, wa atimmu siyama ila al-layl fa idha kana al-layl fa aftiru. Manzon Allah yace ku yi azumi yanda Allah ya umarce ku, ku cika azumin yanda Allah ya umarce ku. Idan dare ya zo, rana ta fadi, shikenan sai ku yi bude baki. Idan ka ki yin haka, ka hada azumin kwana biyu, to kana koyi da wani addini wanda ba na musulunci ba. Kun ga manzon Allah ya hana haka saboda kirista na yi. Hadisi na shida yana cikin littafin Abu Dawud, hadisi na 2353, hadisin Abu Huraira, wanda manzon Allah yake cewa, la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra, matukar mutane suna gaggauta bude baki, to addinin nan dadda daukaka zai bude bakin nan da muke azumi. Matukar da rana ta fadi zamu bude baki. Karka jira sai dare yayi duhu, kada ka jira sai dare yayi duhu ko tauraro ya fara haske. Da rana ta bace ta buya, to sai ka gaggauta bude baki. Manzon Allah ya ce, in musulmai suna haka addinin nan dadda daukaka zai. Manzon Allah bai bar maganan ba, sai ya ce, li annal yahuda wan nasara yuakhiruna, domin kirista da yahudu su suke jinkirta bude bakin su sai tauraro yayi haske. Kun ga manzon Allah ya saba ma yahudu da nasara ta wajen bude baki, shi musulmi ana so da rana ta fadi yayi, domin yahudu da nasara ba su yin bude baki sai taurari sun yi haske, bi ma'ana sai dare yayi duhu ta wajen bude baki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma ahlul kitabi. Sannan hadisi na 7 yana cikin littafin Muslim, hadisi na 2127, Muawiya bin Abi Sufyan, Allah shi kara masa yarda. Wata rana yace, inna ma halaka banu isra'ila hina takhadha nisa'uhum hadhihi, ya rike gashi irin wanda mata suke karawa a kansu. Yace kun ga gashin nan, abinda ya halaka banu isra'ila kenan. Daga lokacin da mata suka dauki wannan gashi suna kara ma gashin kansu saboda ya tsawo, daga lokacin Allah ya halaka su. Saboda haka yace, innakum akhastum zayya su'in, kun dauki wani mummunan abin ado. Wa inna nabiyallahi naha an zuri, annabin Allah ya hana ƙarya. Kuma duk matar da za ta dauki wani gashi wanda ba nata ba, ta kara ma gashinta, ba ma gashi ba ko roba ne, ta kara ma kanta, saboda in an ganta a ce tana da gashi mai tsawo, wannan ta yi ƙarya. Shi ko annabi ya hana ƙarya. Don haka abinda ya halaka banu Isra'ila kenan. Ka duba gayatul maram, hadisi na 93, yace Abdullahi dan Umar ya kawo hadisin manzon Allah da yake cewa, la'anallahu alwasila wal mustawsila, don haka Allah ya tsine wa matan da ta hada gashi din da matar da ake hada ma gashi din. Hadisi ingantacce. Me yasa manzon Allah ya hana matanmu kara gashi? Saboda me? Matan ahlul kitabi suna kara gashi. Musulmi bai kamata ya dauki rayuwa irin ta ahlul kitabi ba. Ka duba littafin Muslim, mujallal nabi shafi na 67, hadisin Jundub bin Abdullah, yace ya ji annabi kafin ya mutu da kwana biyar yana cewa, الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد yahudawa da kirista idan annabi ya mutu sai su gina masallaci akan kabarin sa idan mutumin kware ya mutu sai su gina masallaci akan kabarin sa wato wurin ibada karkace kirista da yahudu na da masallaci wurin ibadar su shine masajid sai manzon Allah ya ce ala fala tattakhizul qubura masajid kada ku rike kaburbura su zama wurin sallah fa inni anhaakum an zalika na hana ku haka nana Aisha ma ta rawaito irin wannan hadisi akwai bayanin sa cikin hadisin Mariya lokacin da ta dawo daga hijira da suka je Habasha tazo tana wa manzon Allah bayani a Habasha ta gani akwai gine-gine da suka yi zane-zane a ciki sannan akwai kaburbura a ciki shine manzon Allah yake cewa ulaika shirarul khalqi waɗannan su ne mafi sharrin halitta in annabi ya mutu sai su gina wurin ibada akan kabarin sa in mutumin kware ya mutu sai su gina wurin ibada akan kabarin sa da yawa kasan nan ana samun ire-iren waɗannan gurare ce ai kabarin wane ne nan to sai wani ya mai da shi wajen ibada duk mutumin da ya salla kan kabari to yayi koyi da ahlul kitabi manzon Allah kafin ya mutu da kwana biyar ya dinga tsawatarwa har ma ana cewa cikin jinyarsa yayi ta tsawatarwa musulmai kada su gina wajen ibada akan kabari hadisi na tara yana cikin littafin Muslim hadisi na 1133 Abdullahi dan Abbas yace lokacin da manzon Allah ya taho Madina yayi azumin Ashura wa amara bi siyamihi yace musulmai su yi azumi kalu sai musulmai suka ce ya rasulullah innahu yawmun ta'zimuhu al-yahud wa an-nasara kaga wannan rana da kace mu yi azumi na Ashura yawmun tu'zimuhu al-yahud wa an-nasara rana ce fa wanda kirista da yahudu suna girmama shi abin da yasa yahudawa ke girmama ranar ashura domin ranar ne Allah ya hallaka fir'auna shine sai manzon Allah ya ce suna girmama wannan rana ce idza kana al-amul muqbil to badi mai zuwa insha Allah sunnal yawmat tasi za mu yi azumin rana ta tara tunda dai suna yin rana ta goma to zamu bari zamu koma rana ta tara falam ya'til amul muqbil hatta tufi rasulullah shine Abdullahi dan Abbas ya ce badin bata zo ba manzon Allah ya cika kunga an gaya masa yahudu da kirista na azumin ranar ashura sai manzo Allah ya ce to baɗi tara zamu yi ba zamu yi goma ba saboda me dan ya saba ma ahlul kitabi a riwaya ta imamu ahmad manzo Allah ya ce sumu yawma ashura wa khalafu fihi alyahud ku yi azumin ashura ku saba ma yahudu wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman ku yi azumin rana ɗaya kafin goman ko rana ɗaya bayan goman in kun yi haka kun saba ma ahlul kitabi hatta ta azumi hadisi na goma ka duba littafin Abu Dawud hadisi na 635 hadisin Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana li ahadikum thawban falyusalli fihima idan mutun yana da mayafi biyu to ya daura wannan ya yafa wannan fa in lam yakun illa thawbun idan ko mayafin sa daya ne falyatazir bihi to ya daura shi a maran sa kawai wala yashtamilu ihtimal alyahudi kada ya lulluba da shi domin yahudawa su suke lulluba da mayafi ta sashin suturar da za a yi sallah manzon Allah sai da ya bayanin yanda musulmi zai yi ya tabbata ya saba ma yahudu in kana da biyu domin zamanin manzon Allah ba duk musulmi yake da riga da wando da kake gani ba a galibin su talakawa ne shine manzon Allah ya ce to idan kana da mayafi biyu ka daura daya ka yafa daya idan guda daya ne to kar ka yafa ka daura a maranka domin in ka yafa shi yahudawa su suke yafawa su yafa mayafi su yi ibada don haka kai musulmi kar kai idan mayafin ka guda ne ka daura shi kawai kar ka yafa shi hadisi na 11 yana cikin littafin Muslim hadisi na 2077 hadisin Abdullahi dan Amr yace ra'a rasulullahi alayhi thawbayn mu'affarayn wa tarana manzon Allah ya ganni da jajayen kaya na saka jajayen kaya jazur fa qala sai yace inna hadhihi siyabul kufari wannan ai kayan arna ne kaje ka cire falatal basha karkasa ka cire me yasa saboda ahlul kitabi suke amfani da jajayen kaya su sashi musulmi kare sa a riwaya ta Abu Dawud hadisi na 488 Imran bin Husayn yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la arkabul arjwan wala albisul mu'affar ni bani hawa jan kaya abinda ake nufi da ja shine ya zama jazur kar ya zama akwai surki haramun ne ga musulmi ya saka wannan ittifaqi a immati sunna babu ko sabani akai to ka duba abin hadisi kuma na 16 yadda manzon Allah ya tsawatar ta wani fanni kuma na rayuwa yana cikin littafin Bukhari hadisi ya 3445 hadisin Abdullahi dan Umar manzon Allah yake cewa la tuturuni kama atarratin nasara ko kirari za ku yi karku min irin yanda Kirista suke ma annabin su in za ku kirarani kada ku yi min kirari irin yanda Kirista ke wa annabin su fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne don haka sai ku ce bawan Allah manzon Allah ko kirari kar ku yi min irin da Kirista tanan ma ya saba musu hadisi na 13 yana sahihul bukhari hadisi na 5917 da littafin muslim hadisi na 2336 abdullahi dan abbas yace kana ahlul kitabi yasdiluna ash'arahum zamanin manzon Allah Yahudawa da Kirista adansu alamar adansu zaka ga sun tsefe kansu sai su kwantar da gashin su ta baya wa kana al-mushrikuna suku arna mushrikai matsafa a zamanin manzon Allah yufarriquna ru'usahum za su tsefe kanne su barshi hakan nan a wargaje ba za su kwantar da shi ba sai manzon Allah ya samu kansa tsakanin biyu su waɗannan ga yanda suke adau da adon gashin sun tsefe kai sai su kwantar da shi ta bayan su waɗannan kuma ba sa kwantar da gashi suna birki ta gashin nasu fa sadala rasulullah nasiyatahu manzon Allah sai ga to idan ya kwantar da gashin sa ya dauki siffar wa yahudawa idan ya bar gashin haka ya dauki siffan wa arna abdullahi ibn abbas yace fa sadala rasulullah nasiyatahu sai manzon Allah yace to bari ya gyara gashin goshinsa sai ya kwantar da shi sauran kuma sai ya birkita shi kaga manzon Allah yana tsakanin biyu in dai ka ganshi siffar kansa bata yi kama da ta yahudu ba sannan bata yi kama da ta arna ba hatta ado na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsifar kai ku duba sai da ya bambanta da na Kirista da kuma yahudu bare kuma na arna na 14 yahudawa in za su shiga wurin ibadansu sai su tuba takalmi domin addinin annabi Musa kenan shi yasa wata aya da Allah yake ce ma annabi Musa fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa lokacin da ya tafi ganawa da Allah Allah yake ka tuba takalmanka don haka yahudawa in za su shiga wurin ibadansu sai su cire takalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masahabbai yahudawa ba sa sallah da takalmi ku kuma ku yi da takalmi saboda ya bambanta rayuwar musulmi da ta yahudi ka duba littafin Abu Dawud hadisi sahihi sahih Abu Dawud Abi Dawud hadisi na 605 hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu to idan ka zo masallaci idza jaa ahadukum al-masjida falyuqallibna alaihi idan ka zo masallaci sai ka daga takalman ka duba kasan su walyanzur fihi ma mutun ya duba kasan su idan akwai najasa fa in ra'a khabasan falyumissahu bil ardi ya goge shi a kasa kun bari salli fihi ma ya shiga masallaci ya salla da takalmi don dai a saba mu ahlul kitabi to wannan ba wai haramun bane don ka cire takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ku lura lokacin da ya umurci sahabbai su rika salla da takalma yayi musu domin saba ma banu Isra'ila ahlul kitabi kuma bai haranta ka cire takalman kai sallah babu takalmi ba domin shi ma ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zabi ka cire takalma ka shiga masallaci domin idan aka bar wancan kofar a bude to masallatanmu ba za su gani ba in wani ya kiyaye wannan sharadi wani ba zai kiyaye ba manzon Allah ya ce kafin ka shiga sai ka daga takalma ka duba kasa in akwai najasa ka goge ka shiga da shi to mutum nawa zai haka kafin ya shiga masallaci wanda yanzu ma ba a ma ce ai sallan ta takalmi ba saboda kazantar mutum in yazo ya dora kafarsa kafa ta wuni a cikin takalmin roba tana wari inda ya dora ka dora hancin ka sai kana Allah Allah liman ya daga to bare kuma ka ce shigo da takalmin sai ka rasa ina zaka sa goshinka a masallaci, don haka yasa ake son a cire takalma don wuri ya zama mai tsafta. Amma zamanin manzon Allah sahabbai suna tsananta biyayya ga Annabi Muhammad, yanda yace musu kafin ku shiga masallaci ya takalmi sai kun daga kun duba kun goge, haka suke. Don haka masallacin manzon Allah kullun a tsaftace yake. Yanzu da wuya mu samu musulmai su kiyaye wannan sharadi irin zamanin sahabbai, saboda haka rashin yin sa yafi amfani. Abu na 15, Yahudawa idan suka tsufa furfuransu sai su rina shi da bakin fenti, a rinin gemunsu ko kuma furfuransu da bakin fenti. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci sahabbai ya ce ku saba musu. Ka duba littafin Abu Ibn Majah, Sahih Sunan Ibn Majah, hadisi na 8153, hadisin Abdullah ibn Abbas, har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir az-zaman bis-sawadi ka hawasil al-hammam la yarihuna ra'ihat al-janna. Manzon Allah yace kafin tashin kiyama a ƙarshen zamani za a samu wasu mutane daga cikin musulmai waɗanda za su rika rina gashinsu da baƙin rini kafin ƙarshe, wato kafin tashin kiyama a ƙarshen zamani za a samu wasu musulmai da za su rika rina gashinsu da baƙin rini. In ka gansu ka hawasilul hamam, manzon Allah sai siffanta kamar yadda kafafun tabara yake ko kurciya, sama baki ƙasa ja, wato nan zaka ga musulmi tsoho yana da furfura ya rina kansa baki, amma da ka duba fatarsa ka san wannan mutumin tsoho ne. Manzon Allah ya ce waɗanda suke irin wannan ba za su ji kamshin aljanna ba, in dai musulmai ne. Wanda a yanzu haka akwai musulman da suke rina kawunansu da baƙin rini, haramun ne musulmi ya rina furfurarsa ko sumansa da baƙin rini, sai dai yayi amfani da wani kala kamar yadda ya zo cikin Sahih Ibn Majah da Sahih Sunan Abi Dawud, hadisin Abu Zarri. Manzon Allah ya ce inna ahsana ma gayyartum bihi shayba alhanna walkatam, abinda yafi kyau ku yi amfani da shi wajen rina furfuranku shine ku yi amfani da lalle. Ka yi amfani da lalle ka rina kanka, duk wanda ya ganka ya sani kayi rini, sannan kuma kayi rinin nan da wani rini wanda ya saba na ahlul kitabi, don shi musulmi ana son adonsa baki ɗaya ya saba ma ado na ahlul kitabi. Musulmin da yake amfani da baƙin rini ya rina furfuransa, manzon Allah ya ce ba zai ji kamshin aljanna ba, hadisi ingantacce. Don haka babu laifi in kayi furfura ka rine furfuran, babu laifi a kai, ko ka bar furfuran nan kowa na gani ko ka rine ta, babu laifi. Amma in za ka yi rini kar ka yi amfani da baki, in ka yi amfani da baki to kana ɓadda kama ne wanda duk ya ganka ya ɗauka baka tsufa ba, kaga kenan kana ƙarya ma rayuwarka. Mutumin da ya riga ya tsufa yana ƙoƙarin ya ɓoye tsufan, amma mutumin da ya rini da kamar lalle, duk wanda ya ganka ya san kayi rini, wanda duk ya ganka ya san kayi rini, kuma rinin da ka yi amfani da shi ɗin nan ba irin na ahlul kitabi ba, don haka babu laifi a kai. To sannan hadisi na gaba da zai suranta mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ƙoƙari ya bambanta rayuwansa da na sahabbansa daga rayuwa irin ta ahlul kitabi, shine hadisin da ya taho cikin littafin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahanu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama, mu ne na ƙarshe mu musulmai, amma a ranar tashin kiyama mu ne magabata, mu ne na farko. Baida annahum utul kitaba, ko da shike su aka fara ba su littafi min qablina, yahudu aka fara ba wa littafi da nasara kafin zuwan Annabi Muhammad, wa utinahu min ba'dihim, an ba mu namu littafin Qur'ani a bayan su. Sai manzon Allah ya ce thumma hadha yawmuhum allazi farada Allahu alaihim, to ai kun gani ga ranar da suka sabawa ita ce juma'a, fihi hadana Allahu lahu, ga Allah ya shiryar da mu ranar juma'a mun gane ta, fannasu lana fihi taba'un, mutane suna bin bayan mu, mu ne farko musulmi yake fara buki a mako ranar juma'a. Manzon Allah ya ce al-yahudu gadan yahudawa, kuma sai gobe su yi nasu bukin asabar, wan nasara ba'da gadin kirista, kuma sai bayan jibi bayan gobe, wato sai jibi yahudawa gobe kirista kuma jibi, waye farko? Manzon Allah ya ce mu ne musulmai. manzon Allah ya kira shi ranan buki yawmu idin fi gairi mawdu'in ba wuri daya ba, don haka yasa kasashen musulunci suka dauki ranar juma'a ita ce ranar hutu ga musulmi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan rana da idi. Amma kamar da ka san ranar idi ba a hana ka sai da kaya ba, ba a hana ka mu'amala ta rayuwa ba, haka kuma ranar juma'a din to babu laifi don an maida juma'a ta zama ranar hutu, kamar da wasu jihohi na arewa a yanzu haka sun maida juma'a ranar hutu ba a aikin gwamnati banda Adamawa. Kun ga hatta ranar bukin musulmi annabi sai da yayi kokari ya raba ta musulmi da ta ahlul kitabi, ko musulmi za a yi da ikon Allah, musulmi ranar juma'a, yahudu ranar asabar, kirista ranar lahadi. Fakadu hadisi na 17 kuma hadisin da ke cikin al-mustadrak na imam al-hakim mujallar na farko shafi na 109, sahabbai suka aika ma ummu salama suka ce ayyul ayyami kana nabiyyu aktsara siyaman, a cikin kwana bakwai dinnan waɗanne kwanaki ne annabi yafi yawan azumi? Qalat sai tace kana yasumu yawma sabti wa yawma al-ahad, manzon Allah yana azumi ranan asabar da lahadi. Sahabbai sun aika wa matar manzon Allah ummu salama suna tambayanta cikin kwanakin mako dinnan guda bakwai waɗanne kwanaki ne manzon Allah yafi yawan azumi? Sai ta ce musu manzon Allah yana azumi ranar asabar da lahadi, aksara ma yasumu min al-ayyami. Wannan hadisi yana da kyau, matsayinsa daban, matsayin kuma azumin litinin da alhamis daban, kowanne da matsayinsa. Ta ce annabi yana yawan azumin asabar da lahadi, sai annabi yana gaya wa matansa innahuma idul lil mushrikina, kun ga waɗannan kwana biyun ranaku ne na bukin arna, fa ana uhibbu an ukhalifahum, ni kuwa ina so in saba musu, suna bukin ranan ni kuma ina azumi. Hatta ta wajen bukin to ka suranta da rayuwar musulmi a yanzu, arna sun rufe shago ranan asabar lahadi shi ma ya kullana shi ko zuwa aiki, saboda me? Saboda ba a yi ranan. Kuma tilas mu shiga duka wani fanni na rayuwa, da yawa kasan nan idan aka ce ma asabar lahadi yayi to wallahi baka samu makanikai, baka samu chemist, baka samu wasu abubuwa na rayuwa, domin duk waɗannan a hannun waɗanda ba musulmai suke ba. Mu yi kokari mu kwace, da mun kwato su ba a gane yau lahadi ne ko monday, ba mai ganewa. Kun ga saboda annabi ya saba musu yace shi zai yi azumi ranan asabar lahadi, fa ana uhibbu an ukhalifahu, domin tafarki na rayuwar manzon Allah ya saba ma tafarkin yahudu, ya saba ma tafarkin nasara. Hadisi na 18, kirista da yahudawa su ne suke bin wurin ibadansu suna masa zane, za ga sun zana, sun yi kwalliya, sun mar'ado, sun masa zane zane rubuce rubuce. Manzon Allah sai ya ce musulmai kada su yi, kada ku gina wurin ibada ku kuma ku yi zane zane da fenti mai kyau da wasu ado da menene ba kyau. Har ma a cikin hadisin Abu Dardai, hadisi ingantacce, ka duba silsilatul sahiha, hadisi na 1351, sahihul jami hadisi na 599, manzon Allah ya ce idza zawwaqtum masajidakum, idan kuka koma kuna adowa masallatanku, kuna zazzanasu, kuna musu kwalliya, kuna musu rubuce rubuce, wa hallaytum masahifakum, aka waye gari kuna yi ma qur'ananku kwalliya, kaji an ce akwai qur'ani na miliyan 1, akwai qur'ani na 100,000 na kaza, baka taba ji ba qur'ani da aka rubuta da gol ko azufa. Manzon Allah ya ce da an waye gari kuna ma masallatanku kwalliya, kuna ma qur'ananku kwalliya kamar ahlul kitabi, faddamaru alaikum, manzon Allah ya ce hallaka ta tabbata akan ku. Allah shi saka ma waɗanda suka tsaya kan wannan masallaci, babu ko ɗaya, an yi shi daidai sunnar manzon Allah. Kada a bi masallaci da rubuce rubuce, ayatul kursi wane ne, don an yi a Makka ko a Madina kar ka ɗauka sunnar manzon Allah. Manzon Allah ya hana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zawwaqtum masajidakum wa hallaytum masahifakum faddamaru alaikum, idan kuka kai ga kuna kwalliya wa masallatanku da qur'ananku to hallaka ta tabbata akan ku. In ka duba silsilatul sahiha, Allah ya ji kansa albani da ya kawo hadisin nan ya tabbatar hadisin ya inganta daga manzon Allah sai ya ce al-aula ja'alul maliki ghairihi abinda yafi dacewa shine a dauki kudin da za a yi wa masallaci wannan zane-zanen da kulliyan a yi amfani da shi ta wata hidima na rayuwa amma amfani da kudi a dauko wani balarabe daga Saudiya ya iya rubutu ya zo ya zana masallaci wannan bid'a ce zamanin sayyidina Umar ya hana ka duba tarihin sayyidina Umar ya hana masallaci wurin ibada ne wanda ba a son ayi wani abin da zai dauki hankalin mai sallah ka shigo masallaci za ka yi sallah sai ka daga goshinka kana ta karanta rubuce-rubuce rubutun da aka yi sai ya dauke ma hankali daraja Allah girmama wurin ibada bai shafi kwalliya ma wurin ibadan ba muna bukatan a karfa fadada masallacai muna bukatan a gina su wurare da yawa inda babu su kaga kudin da ake kashewa wajen wannan kwalliyan ya kai a ce an gina wasu masallatan wasu unguwanni da fatan an gane manzon Allah ya hana domin siffa ce ta ahlul kitabi ka duba wuraren ibadan ahlul kitabi zaka ga haka suke dan haka shi musulmi kada yi hadisi na 23 a hadisi na 20 kai ka duba littafin muslim hadisi na 1767 da littafin imam tirmizi hadisi na 330 ubayda bin al-jarrah yace inna akhira ma takallama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam abu na karshe da manzon Allah ya faɗa a rayuwarsa akhira ma takallama bihi an-nabi inna akhira ma takallama bihi an-nabi kalmar karshe da annabi yayi kafin ya mutu yace akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil arab ku fitar da kirista da yahudawa daga arabian peninsula tsibiri na larabawa kasar larabawa gaba ɗaya kar a samu akwai ba yahudi ko kirista wannan ita ce kalmar ƙarshe ta annabi muhammad ka suran ta siratul mustaqim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin yanda manzon allah ya kyamaci waɗannan al'umomi kashi sayyidina abubakar shi ya zama shugaba bayan rasuwar manzon allah bai kore su ba saboda sayyidina abubakar ya yi ta fama da waɗanda suka yi ridda domin bayan rasuwar manzon allah musulmai sun yi ta ridda sayyidina abubakar ya yi ta faɗa da su sayyidina abubakar shekara biyu kawai ya yi da 'yan watanni ya rasu allah ya ƙara masa yarda umar ya hau halifa zamanin umar al'amura suka zo daidai kawunan musulmai suka haɗe aka koma ana jihadi ƙasashen waje daga wannan lokaci ya tabbatar da wasiyar manzon allah ya ce duk inda ba yahude yake a ƙasar larabawa ya bar ƙasan duk inda kirista yake ya bar ƙasan duk suka fita ka duba kitabul amwal na abu ubay da shafi na 98 zamanin da sayyidina ali hau halifa bayan sayyidina umar ya mutu babu ba yahudi a ƙasar larabawa zamanin sayyidina usman babu ba yahudi zamanin sayyidina ali sai yahudawa suka hada tawaga suka nada shugabannin suka turo ma sayyidina ali ja'u ila ali aradu minhu i'adatahu suka ce suna bukatan sayyidina ali tunda yanzu shine halifa ya dawo da su ƙasar larabawa wa qalu suka zo da warka suka ce kitabuka bi khattika ka rubuta da hannunka ka sa hannu don mun tabbata in kai wallahi zamu dawo saboda sun san matsayin sayyidina ali famtana sayyidina ali yace a kalmar karshe ta annabi muhammad manzon allah yace a fitar da ku daga kasan nan ni kuma yanzu in dawo da ku me kuka dauke ni to kun ji abin da ya harzuka ya tunzura wasu musulmai ƴan uwa saboda an maida wasu kristoci da kuma yahudawa kasar larabawa wannan abin yana dagawa malamai hankali yahudu ba a ba su daman komawa saudiya ba a ba su daman komawa kasashen larabawa baki daya don manzon allah ya ce jaziratul arab kalma ce da ta fito daga bakin manzon allah jaziratul arab jazira tsibiri gaba ɗaya na larabawa ba a san a gaba yahudi ko kirista ku suranta yanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da yahudawa yanda ya yi kokarin ya gwada wa sahabbansa dangantaka tsakanin musulmi da ahlul kitabi da kuma kirista addinin ba su haduwa, al'adar ma ba su haduwa, kuma duk mutumin da ke son ya bi tafarki madaidaici dole ya saba ma tafarkin Yahudu da ta Nasara. Wannan kadan kenan daga cikin hadisai masu yawa waɗanda manzon Allah ya kawo yana ta bayanin a saba ma ahlul kitabi, a saba ma rayuwarsu, a saba ma al'adunsu. Bayanin mun nan zai dan baka haske game da fassaran ayar Qur'ani da Allah ke cewa gairil maghdubi alaihim waladdallin, yaya siratul mustaqim take ga musulmi, yaya musulmin da ke kokarin koyi da waɗannan mutane. Idan Allah ya kai mu gobe, zan kuma kawo muku hadisan manzon Allah da ya hana koyi da arna. Wannan ya hana koyi ne da ahlul kitabi, akwai kuma hadisan da ya hana koyi da arna. Sannan kuma mu kawo bayanin yadda su sahabban manzon Allah suka dauki hanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanda suka fahimci siratul mustaqim, yaya bin sunnar manzon Allah yake, yaya za a yi musulmi ya zauna da ahlul kitabi, yaya dangantaka take ba a cewa baka mu'amala da shi samsam, amma mu'amalar ka tana da haddi, akwai iyaka, akwai sharadi. Matukar ka ketare wannan sharadin, to kana iya tashi a kiyama kana tare da su, don manzon Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد. السلام عليكم. معلم نيلكتني ندبوبي. ينين أيكي ناتون أما كرنتا هرزوا إندنكي أيكي ينزيا شافهر كدبوبي كلا كلا. واندكو ودن سنسو چنسو حرامني. مثالي كمر كريدوكي ألدي. Da sauransu, yaya matsayin aikin nan don ana biya na albashi a kai?
Aikinsa ba zan cewa haramu bane kai tsaye, ba zan ce haram bane, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli zati kabidin ratubin hayyan ajrun, duk abin da ka taimaka in yana da rai ka taimake shi kana samun lada. Fi kulli zati kabidin ratubin ajran, manzon Allah ya ce duk wani abu mai rai in dai ka taimake shi kana samun lada. Don haka hatta kare in ba shi da lafiya ka ba shi magani ya warke, kana da lada. Kulli, manzon Allah ya kawo kalmar kulli ba mai keɓance shi, amma anan akwai abubuwan kiyayewa kwarai. Mutumin da ya zama maciyin kare ne ya kawo maka karensa ba shi da lafiya, bai kamata ka jinyata karen ba. Haka mutumin da ya zama maciyin doki ko jaki, in ya kawo jakin ko dokin ba shi da lafiya, nan ma bai kamata ka taimaka masa ba, tunda ka san abin da za a yi amfani da shi. Amma ga wanda ke amfani da kare wajen kiwo, ai halal ne. Ga wanda ke amfani da kare wajen farauta, halal ne. In ka ce ba za ka taimaka wa karnuka ba, ai akwai karnuka na halal. Dawakai din ma akwai dawakan halal, jakunan ma akwai na halal. Saboda haka a matsayin ka na likitan dabba ya kamata ka tsaya ma wannan aiki. Gaskiya taimako ne, har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk wanda ya taimaka din yana samun lada, ba sai ka taimaka wa mutumin da ke rike da rago ko dabbobin ni'ima su ne kadai ake samun lada a kai ba.
Menene hukuncin wanda zai zo sallah a masallaci ciki bai cika ba, ya tsaya a tsallake ko a haraba ya bi jami?
Gaskiya wanda duk ya taho masallaci wajibi ne shiga masallaci a hada sahu da shi. Kar mu manta, annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da za a yi sallah yakan faɗi wata kalma, yana cewa inna taswiyata as-sufufi min tamami as-salah, inna taswiyata as-sufufi min tamami as-salah. Daidaita sahu yana daga shar'i na cikan sallah. Matukar sahu bai daidaita ba, to babu sallah. Mutum ba zai taba zama a waje ga ciki bai cika ba, yayi sallar sa kuma a ce sallar sa ta karbu, dole sai ya shigo ya hada sahu. Sai dai in ciki ya cika, to sai a fara sahu kuma a waje. Da haka nan har dai in ma ya kai ga tsallaken hanya ne babu laifi.
Malam ni ne nake agajin jama'atu Nasrul Islam a da, amma na bari yanzu ina son na izala. In kuma babu yan agaji na mata a izala, a hujja Qur'ani ko hadisi?
Tani ba dan agaji bane, tani ba tambayar ma ban gane kanta ba. Yana ya koma cece ne tana agajin jama'atu nasrul islam sai ta bari ta dawo na izala ko tana so ta yi na izala to kuma gashi izala ba su ko akwai na mata babu ko tana ga ta tsaya kan na jama'atun kenan izala babu na mata wato aikin agaji first aid ne kar mu manta wannan aikin agaji first aid ne ko kana da uniform ko baka da uniform akwai bukatar ka zama mai agazawa don haka su ayan agajin ma za ka samu akwai na farin kaya ko a kowace kungiya kuma don kaya a jama'atu ba a cewa kaya laifi ko kaya izala falilahi alhamdu kowanne mutum ya yi matukar dai kamar tun da ita mace ce a yi kokari a dubi suturanta da yawan da irin mu'amalar da take yi kar ya zama tana cuɗanya da maza kai tsaye da sauran ire-iren waɗannan abubuwa in ka duba kamar yadda ake idan aka tafi aikin hajji akan buƙaci ire-iren waɗannan matan first aid insha Allah don haka yana da kyau kada ta barna jama'atun kuma ya zama na izalan babu ba wannan wanda dai a yi ɗaya ɗin idan dai an kula da ka'ida
malam ina neman shawara a musulunci wanne account yafi dacewa da musulmi savings ko current account
ina ga kamar current shi yafi kyau domin saving akwai riba ko current ko kai kake biya haka ne current kai kake biya domin kana biyan ladan ana ajiye ma kuɗi kaga wannan yana da sauki kana biya mai COT wannan wani abu ne wanda sai masu bankin suka sani COT Habib Bank kware suna kamanta Habib abin Islamic Banking abin system kale fi Allah shi ta dace yanzu ma akwai wani banki da na gana ta kokarin budewa Abuja na manta sunansa bankin musulunci ina jin ko da hannun Saudiya ne ko Pakistan na manta Allah dai ya samu samu
malam kai bayani shekaran jiya game da makarantar matan aure akan na da kyau to malam yaya zuwa makarantar boko da wayansu matan aure ke yi ko zuwa aikin gwamnati shi ma na da kyau
kwara jahilci bai da kyau ilimi yana da kyau don haka mace ta je makarantar boko yana da kyau kwarai daima abin da ake dubawa siffan da ta fita da yanayin kuma karatun nata in ta kula kuna mata fatan Allah ya sa dace aikin gwamnati sai to yanayin aikin wani irin aiki don aiki iri-iri ne akwai sakatare ta je tana ba ma wani kato shayi a ti a office ta bar mijinta ya bar matansa an gamu kuma ta masa ci na fata kai baka aikin office kada yi guga zada to gaskiya ya danganci aikin kaga muna bukatar likitoci musulmai aiko akwai bukatar likitoci musulmai a ma'aikatu da dama wanda idan dai za a kula din yana da kyau kamar yadda muka faɗa wajen labarai kamar wajen wa'azi da sauransu to ana bukata kuma dole sai an yi ilimi makarantu inda hali bai kamata a ce ma maza na koyar da mata ba kasan nan ya kamata a ce akwai mata da suke karantarwa kwanaki a wani gari can kusa da Abuja akwai wani makaranta da naje so gayyace ni wallahi matan sun yi himma kwarai sun yaye dalibai ina ga waɗanda suka sauke Qur'ani kai suna da yawa haddan Qur'ani ko mata ne zalla to kaga muna bukatar ire-iren waɗannan makarantu sai da ilimi
malam mace mai takaba aka ce ba za ta yi wanka ba sai juma'a shin yaya bayani yake
ta zama kazama kenan za ta yi wanka kullum ba hana ta wanka ba daidai ba ne ta zauna da kazanta wannan ina ga ya ce aka ce ko aka ce to ya nemi wanda ya ce ɗin kuma baya da hujja ba daidai ba ne gaskiya a yi wanka
mala ina tambaya ne game da mutumin da ke bin sallar jam'i a cikin gidansu daga masallaci ta hanyar sauraro ta na'urar ƙara sauti wato loudspeaker shin sallarsa ta yi ko a'a
ina shakkan wannan ko yana da sallah ina masa shakkan in yana da sallah ya kamata ya taho masallaci ya shiga sahu sharadi kenan ba ma shi ba ko mace ce dole ta zo masallaci ko ta yi ita kadai ka'idar kenan ko dai ta hito ta zo masallaci inda mata ke zama a yi sallah da su ko kuma ta yi sallar ita kadai ko ita da mijinta a gidan. Amma mace ta zauna saboda tana makwabtaka da masallaci tana jin sauti, to gaskiya malamin da duk yace sallar ta yi yana da aiki ja a gabansa. Ya za ka yi da wancan sharadi na daidai na hada sahu a sallah, kuma idan aka ce saboda ana jin sautin liman za a yi sallah a gidaje, shikenan duk makwabta sai su bari, domin loudspeaker nan yana kaiwa ko ina, kowa sai ya zauna, liman kadai zai zauna masallacin ya ringa sallah. Da haka dole a zo masallaci ko kuma a yi sallar mutum shi kadai. Karanta wani
malam, ina so a yi min bayani akan karanta al-qunuti a wajen sallar asuba. Malam, in mutum ya manta bai karanta ta ba, sallar shi tana nan ko sai ya sake wata sallah?
Insha Allah sallar sa ta yi, dama karanta al-qunuti ba sharadi ba ne, kuma ma akwai muhawara kai shin wasu suna ganin ma qunutin asubahi din bai ma dace a ce ana yin sa da'iman ba. Ala kulli halin, shi al-qunuti ba wajibi ba ne, don mutum bai yi shi ba bai bata sallar sa ba. Karanta wani,
yana da kyau mutum ya sallaci mamaci da takalma a kafansa da kuma shiga makabarta da takalma?
To sallar mamaci da takalma wannan yi ne ma sunna, ba wanda ya ce ka cire takalmi. In ka cire ne ma ka yi bid'a, don a nan za a iya tambayar ka waye ce a cire takalmi, kaga ba ka da hujja. Asalin komai halal ne, sai in ka'ida shari'a ta zo da cewa kar a yi, to babu yanda aka ce kar a yi. Sallah da takalmi ake, sallar gawa. Amma shiga makabarta da takalmi wannan kuma gaskiya ya samu hadisai sosai, ya samu bayanai na malaman sunna, musamman Imamu Ahmad bin Hanbali, wanda aka ce ba ma masallacin ba in ya makabartan ba in ya ma kusa da makabartan yana cire takalmansa bai shiga da su, saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana makabarta ya hangi wani da takalma, yace masa ya sahiba sibtiyataini, ko ya kai mai takalman nan jefar da takalmanka. Malamai suka ɗauki wannan hadisi akan cewa lallai saka takalmi cikin makabarta ba ya da kyau, duk da dai akwai masu ganin takalmin ma ba kowane iri ba, sai wanda yake mai igiya banda mai rufi, duk wannan magana ce, abinda ya fi cirewa.
Don Allah mala, wani littafi ne zan samu addu'ar manzon Allah ta safe da kuma yamma?
Lallai zai samu addu'ar manzon Allah na safe da yamma cikin littafai da yawa, kamar misali al-azkar na Imam Nawawi. Na yi bayanin cewa akwai masu kyau akwai marasa kyau, don haka yana da kyau ne mai sahihin sa da da'ifin sa, kamar al-wabilus sayf na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, kamar addu'a na Imam at-Tabrani. Akwai littafai ma kanana da aka yi ta rubutawa, al-azkarul yawmiyya ko zikiri na kullum, azkaru subhi wal masa, suna nan da yawa, in ka tambayi masu sai da littafi zaka gani za su baka. Insha Allah akwai masu kyau akwai marasa kyau, akwai na bid'a akwai na sunna, wanda duk mutum yake so zai samu.
Malam, naji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba, to daga nan na kasance duk lokacin da nake sallah ko bayan imam nake ina karatun Fatiha. To sai naji wani kuma ya ce ai ba kowace sallah ce ma mu yake karatun Fatiha ba, sai inda imam yake karatu a asirce. To malam, what is the possible solution to this problem?
Ya hada biyu kenan, turanci da Hausa. To gaskiya idan liman yana karatu a bayyane bai kamata kai ba, wannan gaskiya ita ce fahimta mafi kyau. Idan liman yana bayyana karatunsa to shiru kake, ka shiru ka saurari karatunsa, don in yayi kuskure ma ka iya gyara masa, amma yana yi kana yi, to ba kama jiwa bare ka san yayi kuskure ko bai yi ba. Amma dai bai hana cewa akwai masu ganin liman din duk da yana karanta Fatihan kai ma sai ka karanta ba. Amma ina tabbatar ma ni ana fahimta, wanda yafi shine in liman yana karatun Fatiha kar kai, in yana karatu a bayyane kada kai, sai inda yake a boye. Karanta wani,
dan Allah malam ai mana bayani game da masu juye surorin Al-Qur'ani, misali suratul Fatiha sai su karanta daga walal bawalin har zuwa alhamdulillah.
Wannan shine ilhadi, sharrin shaitan kenan. Allah ya tsara abin sa daga alhamdu zuwa walal bawalin, su kuma sun juya daga walal bawalin zuwa alhamdu. Wannan tsarin bokaye, Allah ya tsare mu.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta, Cibiyar Addinin Musulunci ta Darul Islam wani ki shago mai nan ba Aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bautista Nigeria yadda shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta dake wannan address shi ga number wayar mu ga masu bukata nemo mu akan number waya cikin Hausa 08060300275 gashi a cikin Hausa Turanci 0806030 2275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.